Allah labo sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 31 49 da kuma 60. Abin nan ya mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sannan za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da FM da Madzal FM da kuma Niyya abin nan kunni. Sannan za ku iya samun mu a kodoshi a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Talata 11 ga watan Yulin shekarar 2017. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makere muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 6 gogon Najeriya Nijar Kabari da Chadi wato Benin safe kenan a Ghana wato kuma karfe 1 da kenan na dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya taya Iraki murnar nasarar wato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. ‘Yan sanda a Misar kuma sun ce sun kashe mutane 6 da ake zato ‘yan kungiyar ISIS ne a wata musayar wuta. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya je Kuwait a kokarin kawo warware ko kuma warware takaddama tsakanin Qatar da makwabtanta na yankin Gulf.
To a Najeriya mukaddashin shugaban kasa Yemi Osinbajo ya bada wa'adin makonni 2 domin a kammala gadar tabuta wato ta tabu da tarufta da layin dogo dake kusa da gadar Jaba. Hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ke yi dangane da wannan wa'adi.
Injinin suna can suna ta aiki yau kusan sati 3 kenan bi iznillahi. Daga nan zuwa ƴan kwanaki masu zuwa za su kammala kuma za a bude hanyar jirgi.
A Najeriya har ila yau sarkin Kano mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu yayi kira ga al'ummomin Najeriya da su zauna lafiya yayin da gidauniyar Dangote take tallafin kuɗi na miliyan 50 ga al'ummomin Hausawa da Yarbawa da rikicin ila-ife ya shafa a watannin baya.
Zaman lafiya shine tushen arziki, mu zauna lafiya da juna, Allah ya hada mu kabilu daban-daban, addini daban-daban, kuma haka Allah ya so, kuma zaman mu tare da aiki, tare da mu'amala mai kyau, ita ce za ta kawo mana cigaba.
Za ku ji dukkan waɗannan da ma sauran rawatanin da muke tafa da su da kuma shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Trump na kasar Amurka ya taya Iraki da Prime Minister ta da kuma dakarun tsaron kasar murnan kwato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. Prime Minister Haider al-Abadi ya ayyana nasara akan kungiyar ISIS a hukumance a jiya Litinin na kwato birnin Mosul da kungiyar ISIS ta ayyana kafa daulata a Iraki. Shugaban Trump ya faɗa a wata sanarwa da fadarsa ta White House ta fitar cewar wannan nasara a Mosul alama ce na 'yan nan da 'yan kwanaki kalilan ayyukan ISIS zai zo ƙarshe a Iraki da kuma Siriya. Ya ce za mu ci gaba da ganin an murƙushe ISIS kwata-kwata.
‘Yan sandan Misira sun ce sun kashe mutane 6 da ake zaton 'yan kungiyar ISIS ne a wata musayar wuta da aka yi. Dakarun tsaron suna kai farmaki ne a jiya Litinin akan gidan da 'yan ta'adda suka ɓuya a lokacin da harbe-harben ya ɓarke. Kuma duk mutanen 6 da ake zaton 'yan ta'adda ne an kashe su. Kungiyar 'yan ta'addan tana amfani da wani gini da aka yi watsi da shi a garin Beirut da ke kudancin Misir a matsayin sansanin da take shirya ayyukanta na ta'addanci a cikin gundumomin kudancin ƙasar, wato a cewar wata sanarwa da ministan cikin gida ya sa a shafinsa na Facebook. 'Yan sandan sun ce sun gano bom da bindigogi masu sarrafa kansu guda 5 da harsashe a sansanin. Sun kuma gano wasu kayan farfagandan kungiyar masu dauke da tsarin ayyukan kungiyar ISIS da takenta, in ji ministan harkokin cikin gida.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana kasar Kuwait a kokarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin Qatar da makwabtanta na yankin Gulf. Haka kuma an shirya Mr. Tillerson zai kai ziyara a Saudiya da kuma Qatar din a cikin wannan mako. A jiya Litinin, Tillerson ya gana da shugaban Turkiya Recep Erdogan bayan ziyarar da ya kai a Ukraine a ranar Lahadi. Kafin ya bar Turkiya zuwa Kuwait, babban mai bada shawara akan sadarwa RC Hammond ya ce babban manufar ziyarar Tillerson zuwa kasashen yankin Gulf ita ce neman hanyar warware rikicin.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani kuduri na bai ɗaya a jiya Litinin da zama taimakawa 'yan tawayen Colombia da su koma rayuwa irin ta fararen hula bayan shirin zaman lafiya da ya kawo ƙarshen yakin sunkuru ko sarrafa noke na shekaru 52. Wannan yaki ya halaka sama da mutane 250,000 kana ya raba wasu sama da miliyan 7 da mahallansu. Aje makamai bangare ne na shirin zaman lafiya mai ciki da tarihi da ƴan tawayen da gwamnatin Colombia suka samar. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya samu lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya a shekarar 2016 sakamakon rawar ganin da ya taka wurin kulla wannan yarjejeniya. Wannan kuduri ya kafa wani ofishin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Colombia, wanda zai fara aiki da zarar ofishin majalisar mai kula da tsagaita wuta da kuma aje makaman ya kammala aikinsa a ranar 7-17 ga watan Satumba. Babban sakataren majalisar Antonio Guterres yana da kwanaki 42 ya ba da shawarwari akan tsari ko kuma fasalin aikin sabon ofishin.
Kamar yadda aka zata, bangarori masu adawa da juna suna dora juna laifi game da wargajewar shawarwarin samun zaman lafiya a Cyprus, wanda jami'an diplomasiya suka ce wannan ce daman da za a yi amfani da ita wurin dinke baraka a wannan tsibirin da ke rabe. Shugaban kasar Cyprus Nikos Anastasiad ya faɗa a jiya Litinin cewar, na ce wadda Turkiya ta yi wurin ci gaba da girke sojojinta a arewacin tsibirin shine kawo rushewar tattaunawar zaman lafiyar. Ya ce ya kamata Cyprus ta samu cikakken ƴanci da iko kuma ta daina dogaro akan ƙasashe masu tasowa. Shi kuma shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce mummunan halayen al'ummar Cyprus ya lalata tattaunawar. Yana cewa al'ummar arewacin Turkiya sun kawo tsari mai inganci wurin tattaunawar. Ya kuma yi kashedi ga kamfanoni masu neman mai a tekun Mediterranean na Cyprus, cewar Turkiya za ta daina hulɗa da su idan suka ci gaba da yin hakan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda muƙaddashin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya ba da wa'adin makonni biyu domin a kammala gadar ta Tabu da Tarabta da layin Dogo da ke kusa da gadar Jaba, wacce ta haɗa arewaci da kudancin Najeriya. Umarnin na muƙaddashin shugaban ƙasar na zuwa ne bayan wasu makonni da ruwa ya awan gaba da gadar ta Tabu, lamarin da ya katse zirga-zirgar jiragen ƙasa a yankin. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana.
A lokacin da muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ziyarci wannan gada, ya ci lamarin gadar ta Tabu ta dame su bisa la'akari da mahimmancinta ta fannin tattalin arzikin ƙasa. A saboda haka ya ce sun ware naira miliyan 2,000 da miliyan 500 domin gyara gadar ta Tabu da kuma faɗaɗa hanyar a daidai wannan wuri, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Tabu Bridge and this Takina Mokwajeba Road is an absolutely important road. That's one of the reasons why I'm here.
Yace gadar ta Tabu da ke kan hanyar Tagina zuwa Mokwa da Jaba tana da matukar amfani. Akan haka ne yasa muke wannan wurin. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin cikin sa akan wannan mataki na gwamnatin Najeriya. To sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba akan wata matsala, kamar yadda yake cewa.
Let me seize this opportunity to draw your attention that some of these problems can be controlled or reduced. The weight of trucks on these old roads and old bridges, Your Excellency, is too much.
Ya ce bari yi amfani da wannan dama in janyo hankalinka ranka ya dade, saboda wasu daga cikin matsalolin da za a iya shawo kansu ko kuma a rage su. Ya ce nauyin motocin da ke hawan waɗannan tsoffin gadoji da kuma hanyoyi ya yi yawa, domin motocin na ɗaukar kaya fiye da kima, saboda haka akwai buƙatar duba lamarin. Tuni dai masu harkar motocin sufuri a Najeriya suka yi farin ciki akan wannan mataki na gyara gadar ta Tabun. Alhaji Abu Musa jigo ne a ƙungiyar direbobin motocin sufuri na Najeriya.
To gaskiya na samu ƙarfin gwiwa da yake yaki, muna fata don kungiyar su yi wani cikawa da kaunar da shi ya faɗa a duniya a samu a kammala ta a gaggauta samun sauƙin wannan hanya da zai hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kasi a mana afuwa, shi wato muƙaddashin shugaban ƙasar na Najeriya ya ba da umarni ne dangane da hanyar gada da motoci ke bi. To sai da dai bangaren kuma yayin da makaddashin shugaban kasa na Najeriya ya bada wannan wa'adi, Minista Sufuri Rotimi Amaechi a lokacin da ya kai ziyarar ganewa idansa ayyukan hanyar da ta hade birnin Ibadan da Lagos, yace sun himmatu wajen ganin an kammala aikin gadar ta Tabu domin dawo da zirga-zirgar jiragen kasa daga arewaci zuwa kudancin Najeriya, kamar yadda kakakin hukumar sufurin jiragen kasa Alhaji Yakubu Mahmud ya faɗa a wannan rahoto da baban gida Jibril ya aika mana.
E tabbas gada ya kare saboda ruwa da kai wanda wacin kori tsakanin wani tsha da kace mushi Indafu da Tatabu a jihar Niger, amma injinanmu suna can suna ta aiki yau kusan sati uku kenan bi iznillahi, daga nan zuwa yan kwanaki masu zuwa za su kammala, kuma za a bude hanyar jirgi zirga-zirga ya ci gaba tsakanin Lagos da Kano ko kuma kudanci da arewacin kasar Najeriya.
Shi dai wannan aiki na gina hanyar jirgin kasa daga birnin Eko zuwa birnin Ibadan a jihar Oyo, an kinsa zai ci naira biliyan 458 a tsawon kilomita 156, wanda kuma makaddashin shugaban kasa Yemi Osibanjo ya kaddamar a ranar 7 ga watan Maris na bana. Wani kamfanin kasar China mai suna CCECC ne aka mika wa aikin gina hanyar dogon da tashi daga Lagos zuwa Ibadan ta bi Kalaba zuwa kuma birnin Port Harcourt. Babban gidan Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
To a Najeriya ila yau mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu yayi kira ga al'ummomin Hausawa da Yarbawa da ke garin Ilaife a jihar Oshin da su zauna lafiya bayan rikicin da ya barke a baya. A dai watan Maris din da ya gabata ne rikici ya barke tsakanin al'ummar Yarbawa da Hausawa, lamarin da ya kai ga asarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
Mai martaba Sanusi Lamido Sanusi yayi wannan kiran ne a fadar Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi jin kadan bayan da gidauniyar Dangote Foundation ta baiwa Hausawa da Yarbawa da rikicin ya shafa taimakon naira miliyan 50.
Zaman lafiya shine tushen arziki, kuma zauna lafiya da juna, Allah ya hada mu kabilu daban-daban, addini daban-daban, kuma haka Allah ya so, kuma zaman mu tare da aiki, tare da mu'amala mai kyau, ita ce za ta cika mana cigaba.
Okay, lissafi aka samu cin 220 a cikin sako mutum 78 Hausawa, sama da mutum 100 Yarbawa. Hausawan abinda aka yi suka yi asara aka yi lissafi wajen naira miliyan 35, su kuma Yarbawa wajen miliyan 15. Kowannen su aka yi lissafin abinda ya rasa na gini ko keken napep ko waɗansu kaya, aka ba da kuɗi, aka ba kowanne can. A gaskiya shi Oni ya yi kokari a wannan lokacin, kuma abinda muke kira ga mutane shugabanni shine duk sanda irin wannan abin ya faru, shugabanni za su yi gyara. A lokacin da abin nan ya faru bai tsaya ya ce wa'annan Hausawa sawa bane, ya tsaya duk da cewa Yarbawa suka yi abu ya tabbatar an kama wanda suke laifi. Kuma sannan mu da muke shugabanni na arewa jani da sarki musumi Oni ya neme mu ya gaya mana ga abin da ake ciki ga abin da yake yi. To irin wannan shi yake kawo kwanciyar hankali. Amma idan ana zaune ana jin labari kawai, ana cewa ana kashe-kashen mutane ba san abin da ake ciki ba, to shikenan wani wurin ma sai a ce bari a yi ramuwa gayya. Wannan abin da aka yi shine ya dace, kuma mu ci gaba da kiran al'umma gabaki ɗaya su kwantar da hankali.
Uwar gida Zuwaira Yusuf tabba da taimakon a madadin gidauniyar Dangote Foundation.
Bin mun koyi ba da yau miliyan 50 mun ba Hausawa da Yarbawa.
To komai waɗanda na amfana za su ci.
Dangote Foundation bai wa she fun ranawa kan she fun gogo.
Tace ta gode wa gidauniyar Dangote Foundation.
Na gode Allah saka da alheri.
Makaɗan fadar Oni na Ife sun baje kolin su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ni buri na mu sojuna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma ma juna.
A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar ne suka nemi kungiyoyi masu zaman kansu da su rika gabatar musu da rahoto kan irin ayyukan da suke aikatawa.
Kamar yadda Mala Amani Abdu ministan raya karkara yake ce ma kungiyoyin a lokacin da ya gana da su.
Ina ta wuyan su ko wace shekara ONG ta kawo sakamakon ayyukan da ta aikata a cikin kasa, mu gane da me ta aikata, nawa ta kashe, ina ta kashe. To wannan mai yawan su ONG ba su ba mu hasken wannan. A ƙaramin misali, a shekara 2014 kungiya ko ONG 259 ne suka kawo rapport din su na shekara cikin ONG ta kai 2600. To sakamakon bara cikin ONG 2700 180 ne suka ba mu sakamakon su a ranar ne sanarwa gaban Conseil des Ministres.
To sai a biyo mu a cikin shirinmu na hanzu idan Allah ya kai mu domin jin cikakken rahoton. Amma yanzu agogo anan na cewa karfe 1 na tsakar dare ne da kwata a nan birnin Washington DC. Kuna kuma sauraron sashin Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye.
Saka mai wuya.
Ni mun saka musu kasar mu. Mun ba su koko mun ba su dama. Sun zo sun yi duk abin da suke so su yi an ba su dama. An rike su an dauke su dan uwa an rungume su. Amma su ba su ba mu wannan abin ba. Yanzu ya baka yi maka hada harewa da kasar Yamari. Yan arewa in ka zo ma dan population din mu ma za mu iya ce ma ga TV ka je kai investment. Su ba za su iya baka TV ba. Duk girman kasuwar Aba da kasuwar Onitsha babu mutumin arewa ko Bayelsa guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan. Dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin Najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum. Tun sanda inyan da Kanu ya fito ya yi magana. Ayi kaza hayi kaza manyan su guda nawa suka zo suka ce su sun goye bayan shi lokacin da yaron yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kira su gidan su yace a kone garuruwan su sai sun kashe su sai sun kwaci Najeriya ba abin da ya faɗa ba ka ji wani iba da yake zauna a arewacin Najeriya da ya fito yace yaron nan ba daidai yake ba ka ji ba ka ji ba
Juma'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban hukumar inganta tarbiyya a Najeriya Garba Abadi ya ce idan an gane za a fahimci cewa watakila akwai alherin da zai iya fitowa daga fafutukan neman kasar Biafra da wasu 'yan kabilar Ibo suke yi.
Wace irin ƙasa ce a duniya wanda babu irin nata kalubale? Kowace ƙasa tana da nata kalubale. Wannan abin da muke gani ɗaya daga cikin kalubalolin da kowace ƙasa take da shi ne. Ai kasan nan har yakin ba sa sa kai amma daga ƙarshe ai an fito kuma aka saki hadewa yanzu ma wannan abin da yake faruwa mutane su gane akan cewa idan muka gudu tare muka tsira tare to ƙarshen ta gaban sa alheri ne ci gaba ne kuma samun walwalar rayuwa ne amma fa sai kowa ya zama na mai ba wa ɗan uwansa daraja da mutunci da martabar da kowa ya cancanta
sunana Tafi da Isa Mafindi Yerema Mure manyan Ibo dottaban Ibo wayanda suke sa'o'i muke hudda da muke magana da su ba su da niyan komawa Biafra saboda me saboda 75 daga cikin 100 na gidajen da suke Abuja nasu ne Ibo daya yana da yan sandan Najeriya 200 suna gadin sa Emeka Ofo bayan su Aso Eze da sauransu gadinsa akan against waye against dan Ibo dan uwansa a sai tsoron dan arewa suke ji
yau a kashi na biyu na muhawara da muka fara kawo muku a makon jiya tsakanin Sharif Ashif Nasura na kungiyar ɗan arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma Abdulsalam Muhammad shi ma dai na wata kungiyar ɗan arewa da ke kiran kansu Northern Youth Council of Nigeria za mu taɓa abubuwa da dama wanda za su haɗa da batun gagarumin tattalin arzikin nan na naira miliyan trillion 44 da aka ce ɗan ƙabilar Ibo sun mallaka arewa da maganar ko an yi adalci a wajen ba da damar gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin Ibon da ke arewa da kuma 'yan arewan da ke ƙasashen Ibo da dai sauransu. To amma tukuna bari mu soma da tambayar da muka tsaya a kanta a shirin da ya gabata wacce muka yi wa shi Abdulsalam Muhammad ɗin kan kalamin da ya yi na cewa ai duk maganar da aka ji in Nnamdi Kanu yana faɗa ra'ayin kansa ne kawai.
To yau gaban yan shi'a yana kulle da suke yana kulle ko ka so ko ka ki akwai manyan mutane da suke zuwa wajen shi. Ba wai ana zuwa wajen su ba don suna jin daɗin abin da suke yi. Maybe suna zuwa wajen shi wajen su ne don mummunan alaka ko kaikawan alaka wanda yake tsakani da shi. Tun sanda inyan da Kanu ya fito ya yi magana ayi kaza hayi kaza manyan su guda nawa suka zo suka ce su sun goye bayan shi.
To ma ba ka ganin watakila shi ne matsala ɗin.
Shi kuma ya yi wani magana ya ce wa'anda aka nema su ne suka fi muhimmanci ƙarya ne na kin yadda da abin da yake faɗa akwai kungi yanzu maganar nawar da muke ma Yarima Shattima wanda yake tare da Shehu Nasura na tabbata ma maganar nawar da muke yi na Lagos ba mazaunin harewa ba ne yana zama a Lagos ne akwai mutane ira-ira haka sun yi forming cabal da wayansu ya sustain forming cabal suna yin abin da suka ganda ma don haka ni ba za mu yadda wasu su je su zo na wani waje su zo su aka mana sunan arewa. Arewa waje ne wanda aka san su da yadda da mutane da zama da mutane a lafiya. Ba wai kawai za ka tashi a wani rana ba don kana da wani kungiya ka ce ke ne shugabannin kungiyoyin nan ku fito ku ce mutane su bar arewa ba za ta yiwu ba.
Bari in tambaye ka Abdulsalam, ɗaya daga cikin abubuwan da tun lokacin da wannan magana ta fara kunna kai ake ta yi shine cewa mutane da suke so su gwada bambancin halin zaman Ibo a arewa da halin zaman mutanen arewa, alimisali a sashen kudancin Najeriya, shine rashin daidaituwa ne da abubuwa suke gudana. Alimisali kamar yadda wasu kungiyoyi na ayin yamurai suke cewa suna da tarin arziki a arewa, don haka ba wanda ya isa ya tada su daga wurin, wanda suke cewa ba sa son tafi kenan, har suna magana trillion ko 44 ne ko wani abu. Sannan na san kwanan baya da shugabannin Ibo suka je wajen gwamnan Kaduna El-Rufai, shugabansu Chief Chikeji Nwogu ya yi magana yake cewa su Ibo sun taimaka wajen raya arewa, saboda haka ba za ta tashi ba. Amma sannan a ɗaya gefen wasu na cewa idan ka je Aba, babbar kasuwa Aba, ba za ka samu 'yan kasuwa da yawa daga arewa kamar yadda ake da su a cikin arewaci ba. To kai mun magana game da yadda za ku gamsar da mutane cewa akwai adalci a cikin halin da ake zaune a Najeriya a yanzu.
Kana ji ko?
Ina jin ka.
In ka je Aba ko ka je wani ƙasar Iyamare, akwai anguwanni na Hausawan mu musamman wanda suke zama suna zaman lafiya, sun yi hauri, suna da kakkawan alaƙa da mutanen nan. Amma abin da mutane ba su sani ba shine akwai bambancin addini bikin tsakanin mu da su. Kuma addinin mu fa yana da tsari, ya fito mana da komi ya za ka yi ka zauna da mutane lafiya. Addinin su da babbansu bai ba su su samu irin abubuwan nan ba. Addinin mu da kotodin mu ya sa duk wanda ya zo ko bai da kaya ma ka ba shi kaya, in bai da sutura ka ba shi, in bai da hanyar samu ka taimaka mai duk cikin addinin mu ne. Shi ya sa arewa ya babbanta da kowane jiha a Najeriya. Yanzu ya za ka yi ma ka haɗa arewa da ƙasar Iyamare. Yan arewa in ka zo ma don population ɗin mu ma za mu iya ce ma ga fili ka je ka yi investment. Su ba za su iya baka fili ba, kowa sun san wancan.
To na ji Abdulsalam. Malam Sharif, me za ka ce daga cikin abubuwan da ka ji mun taɓa zuwa yanzu?
To ni fa abin da nake fuskanta kamar shi dai Malam Sulaiman Madi da ma fuskanci wannan magana da ake ba complete da ma fuskanci abin da yake faɗi ba. Na farko shi ne cewar ya ce wani Bahaushe yana da wai suna samun wai ana basu suna da kanti. Duk girman kasuwar Aba da kasuwar Onitsha babu mutumin arewa ko Bayelsa guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan. In ka ga mutane suna harkar kasuwanci a arewa kudancin Najeriya, harka ce ta siyan kamfarce gashin nama da ɗan wani guri da suke yin kwata, harkar fawa ko wani abu makamancin wannan ɗaya kenan. Na biyunsu dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin Najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum. Akwai gwamna a ƙasar Hausan nan, ku ba zan ma ɓoye sunansa ba, gwamnan Sokoto wanda ya bari gwamna wa mako, ku tambaye shi ku ji shi da gwamnan gari guda yake ta magana a waya a kan mutum ya mutu yana roƙon su ba da gurin da za a binne shi, suka hana gurin da za a binne shi. To yanzu mutumin da yake wannan shi ne wai ba ya kasa ba da gurin da za a binne mutum da ya mutu, shi ne za a ce wai ya ba wani mutum kanti ya zauna ya wani abu da ya ce na. Na biyunsu ai ɗan adam ya kamata ya zamanto mai godiya alheri in kai masa. Mu mun sakan masa ƙasarmu, mun ba su komai mun ba su dama, sun zo sun yi duk abin da suke so su yi an ba su dama, an riƙe su an ɗauke su ɗan uwa an rungume su, amma su ba su ba mu wannan abin ba. Sannan na biyunsu Malam Aliyu, lokacin da yaron ne yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kira su gidansu ya ce a kone garuruwansu sai sun kashe su sai sun kwaci Najeriya, ba abin da ya faɗa ba. Ka ji wani iba da yake zaune a arewacin Najeriya da ya fito ya ce yaron nan ba daidai yake ba? Ka ji ba? Ka ji ba? Sai yanzu fa da muka yi wannan magana cewar shi kenan tunda sun ce suna so a yi yaƙi, in ba ba su ya fara ba a ba su ya fara, mu ba ma so a yi yaƙi, ba ma kyawun mutan yaƙi. Ya su tafi can su ta zauna inda suke, ba yadda za su yi suna ƙasar su su zo su zauna su ma mai mana ta mu ƙasa, mafi a'ala su tafi ƙasar su zauna ƙasar su, su je duk abin da za su yi zai su yi, ba ma son yaƙi. su zauna lafiya amma mu zauna lafiya. Sai da haka wai yace da mu wai mutan arewa ko su go ko mun yi wani abu na fitina. Ni abin fitina ciki ga mutumin da ya fito ya fada sarari yake sai an yaki sai an kashe-kashe. Duk jarida da take kasan ta baka labarin ga bidiyo mun bayar mun nuna mutane duk su gani ga fito ya fada kuma yace sun tara makamai. An kira hoton kama da bidiyo da da magana yaje America yana cewa inyamure mazauna America su tara masa kuɗi za a sai makamai a zo a yaki a Nigeria. Duk ga wannan abin an fada sannan wani saboda kurin san zuciya a zo a ce wai hana zargin wai mutan arewa wai mun yi abin ba daidai ba.
Malam Abdulsalam idan ka ji irin wannan maganganu din almisali maganganun da ake nuna a yanar gizo wato social media da sauransu wanda ake ta maganganun nan baka ganin shi akwai bukatar tunda an ce doka ta bayo kowane dan Najeriya damar ya zauna duk inda ya ga dama wanda na san shine ku kuke karfafa cewa bai kamata inyamare ko ibu su tashi daga arewa ba tunda tsarin mulki ya ba su damar su zauna amma ba ka ganin cewa akwai bukatar doka ta yi adalci almisali idan wani zai zo arewa ya samu gida ya samu gona ya samu shago ya samu aje a tilasta wa su ma waɗancan mutane su bi irin wannan tsari. To gaishe ku malamai to sai a jira mu shirin makon gobe domin jin ci gaban wannan muhawara kan maganar adalci a damar da ake bayar wa juna tsakanin su mutanen kudanci da na arewacin Najeriya. Ha kuma za mu taɓa maganar martanin da wasu shugabannin arewa suka maido wa matasan da suka fara taro da wannan maganar da kuma shin idan ma aka ce rabuwa za a yi da kudu da arewa ko wacce za ta yi tsaya akan kafafunta kuwa. Yanzu muna son mu yi bankwana tare da yin godiya ga Sharif Ashif Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad da kuma musamman wakilinmu a Abuja Madina Dauda da ta tsaya kai da fata sai ta ga cewa shirin ne ya haɗu. A madadin dukkansu ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. A huta lafiya.
To da haka ne kuma kawo ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya taya Iraki da Prime Minister ta da kuma dakarun tsaron kasar murnar nasarar kwato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. ‘Yan sandan Misra sun ce sun kashe mutane shida da ake zaton ‘yan kungiyar ta’adda ne a wata musayar wuta da aka yi. Dakarun tsaron suna kai farmaki ne a jiya Litinin akan gidan da ‘yan ta’addan suka ɓuya a ciki a lokacin da harbe-harben ya ɓarke. Duk mutane shidan da ake zato ‘yan ta’addan ne an kashe su. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana kasar Kuwait a kokarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin Qatar da makwabtanta na yankin Gulf. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da kuduri a jiya Litinin bai daya da zamar taimakawa wurin wato taimakawa ‘yan tawayen Colombia da su koma rayuwarsu irin ta fararen hula biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshe wato yakin sunkuru ko kuma yaki na sariƙa noke na shekaru 52. Wannan yakin ya halaka sama da mutane 250,000 kana ya raba wasu sama da miliyan 7 da muhallansu. Ajiya wato aji makamai yana cikin ɓangare na wannan yarjejeniya mai cike da tarihi wanda ‘yan tawaye da gwamnatin Colombia suka kulla. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya samu lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya. Wannan kuduri da aka kafa ya kafa wani ofishin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Colombia wanda zai fara aiki da zaran ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da tsagaita wuta da kuma ajiye makamai ya kammala aiki a ranar 17 ga watan Satumba.
Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ta ne gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shi wannan shiri sai injiniyan mu John daidai da ta mana sautuka. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC sai mun hadu a shirin mu na hantsi.